بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana la'asariyar ranar Juma'a ce wadda ta yi daidai da 16 ga watan Rabiul Awwal hijira na da shekara 1426, daidai da 14 ga watan April shekara ta 2006. Za mu ci gaba da karatun littafin Nukhbatul Fikr ta al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Wannan shi ne karatu na uku, wato wannan shi ne kafa na uku daga cikin kasusuwan da ake na wannan littafi. Idan jama'a basu manta ba, muna magana ne dangane da menene hadisi sahihi da menene hadisi hasan da kuma ina hukuncin hada su da ake yi. Mun ji ta'arifi akan hadisi sahihi, mun ji ta'arifi akan hadisi al-hasan, mun ji kuma me ake nufi in aka ce hadha hadithun hasanun sahihun. Mun ji ma'anar, mun ji me ake nufi dan aka ce hadha hadithun hasanun sahihun gharibun, mun ji me yake nufi da hadha hadithun hasanun gharibun, mun ji me yake nufi da hadha hadithun gharibun, mun ji me yake nufi da hadha hadithun sahihun gharibun. Duk mun ji waɗannan abubuwan. Abinda ya sa, saboda waɗannan ibarat, waɗannan kalmomi, malamai suna tasarrufi kowa da gwargwadon yadda yake nufi. Amma malamin da yafi kowa baiwa ɗaliban ilimi wahala a wannan fannin shine al-Imam at-Tirmidhi. Don haka muka tsaya muka yi bayani dalla-dalla akan in Tirmidhi ya ce kaza, to kaza yake nufi. Akwai inda yake haduwa da sauran malamai, akwai kuma inda yake komawa shi kadai. Don haka a nemi ainihin wato kasusuwa da aka yi na baya, za a ji waɗannan bayanai insha Allah. Maganar da na iya tunawa wata mai muhimmanci wadda ban faɗa ba ita ce, waɗannan tafsilat da muka yi dalla-dalla da muka yi bayanai suna hukunta kenan ashe in har mun fahimci haƙiƙanin abin da ake nufi da cewa hadisi hasanun sahihun da ake cewa yana ɗaukar ibarori guda biyu, ko dai ana nufin wannan hadisi yana da hanyoyi biyu, ko kuma shi ne wannan hukunci wanda duk ya ce hadisi hasanun sahihun yana nufin wannan hadisi yana shakkar ko dai hanyar sahihiya ce ko kuma ta kai hasan. To a ƙarƙashin maganar farko, idan aka ce hadisi hasanun sahihun, ta zama ana nufin hadisi yana da hanyoyi biyu ne, ɗaya hasan, ɗaya hanyar sahiha. To wannan ya nuna kenan dukkan hadisin da aka siffanta shi da hasanun sahihun a ƙarƙashin wannan ma'anar ta farko, to ya fi hadisin da aka siffanta shi da sahihun kenan kadai. Bari in ƙara bayani. Muka ce malamai suna hada waɗannan hukunce-hukunce. Mutumin da ya fi shahara wannan aikin shi ne Tirmidhi. Wato ba mu ce Tirmidhi ne kadai yake yi ba, ba mu ce shi ya fara ba, amma Tirmidhi ya zo da wasu abubuwa waɗanda malamai da suna yi, amma shi sai mai da su suka zama mashuhurai, har sai wasu suke ganin to ma Tirmidhi ne ya fara, har ma wasu suke ganin ma Tirmidhi ne ma kadai yake yi, har sai wasu suka koma saboda tsabar rashin fahimta, sai ma suka koma suna zargin Tirmidhi akan waɗannan abubuwa, wanda duk waɗannan kuskure. Tirmidhi ba shi kadai yake waɗannan abubuwan ba, ba kuma ya saba malamai ba ne, ba kuma shi ya fara ba, sai dai kawai ya shaharar da abin. Shaharar da abu kuma yana faruwa ta hanyar ko ka tattara abin da aka wallatsa shi kai sai ka tara shi a wuri guda. To kafin Imam at-Tirmidhi, babu wani malami da ya rubuta littafi ya yawaita fadin hadha hadithun hasanun sahihun sai shi. Kun ji dalilin da yasa abin ya shahara? Galibi ɗaiɗai ku ne a cikin littafi ɗaya da wahala ka ga maganar guda biyar, amma Tirmidhi da wahala ka ga hadisin da bai ɗayan waɗannan abubuwan guda hudu ba. Ko ya ce hasanun sahihun, ko ya ce hasanun sahihun gharibun, ko ya ce sahihun gharibun, ko ya ce hasanun gharibun. To yayin da ya zan ya tara waɗannan ibarat ɗin a littafi ɗaya, ai kaga ya maida su sun zama shahararru kenan, tunda kusan kowane hadisi a cikin Tirmidhi yana da ɗayan waɗannan hukunce-hukunce, ko kuma a samu na biyar ɗin shi ne ya ce hadha hadithun gharibun. To ashe kaga ya maida abun mashhuri kenan. to shi yasa sai malamai suka bada inaya ta musamman akan wannan abu. Sai aka ce mu dauki shi Imam Tirmidhi zai zama mana abin misali. Idan al-Imam Tirmidhi yace hadha hadithun hasanun sahihun, to yana nufin dayan abu biyu. Abu na farko shine yana nufin hadisin yana da hanyoyi biyu, daya hanyar hasan, daya hanyar sahihiya. To a ƙarƙashin wannan ba rikici kenan. Idan ko ba haka Tirmidhi yake nufi ba, to Tirmidhi da yazo hukunta hadisin sai ya tabbatar hadisin nan hasanun ne, sai kuma ma shakka ta fara shiga shi kai ko ma dai hadisin ya kai sahih amma bai tabbatar ba. To kar ya ce hasanun a ce ya takaita, kar ya ce sahih a ce ya baki, sai ya hada biyu duk inda ta fadi sha. Ko kun fahimta? To a ƙarƙashin wannan fassara ta biyu ya zama taraddud kenan. Dan haka ma'anar wannan sai ta zama hasanun aw sahihun. A ƙarƙashin maganar farko kuma sai zama hasanun wa sahihun kenan. To yanzu nakta ilmiya da nake so mu tattauna a nan ita ce, idan kun fahimci maganar farko cewa in aka ce hadisi hasanun sahihun, yana nufin wannan hadisin yana da hanyoyi biyu, ɗaya hasan ɗaya sahihiya, sai na ce to kun ga wannan hukuncin ya fi ƙarfi kenan fiye da hadisin da aka ce mishi sahih kawai, don shi ya nuna hanya ɗaya yake da ita. Wannan an ce mai sahih kawai, wannan kuma aka ce hasanun sahihun, ana nufin yana da hanya hasanun yana da kuma sahihiya. Kun ga ya nuna ya kai martabar da wannan ya kai, sannan ya samu ƙarin wata hanya kenan. Ko kun fahimta? Wanda idan muka zo, ina son ku riƙe wannan misalin da nake da kyau don zan yi wani gini a kan shi a yau, ko kuma insha Allah mun zo karatu na gaba. Idan da tafiya za ta yi tafiya, wannan da ya zama yana da hanya hasanun, yana da hanya sahihiya, idan aka sake samo mishi wata hanyar hasan wadda za ta mara wannan hasanun din baya, kun ga wannan ma ta zama mai kenan, ta zama sahih. Amma wannan sahihun li zatihi, wannan sahihun li ghairihi, to anan ne matsala za ta taso. To in aka hada su kuma ya za su zama kenan? Za a ce sahihun sahihun, ka taba jin haka? To za mu ji ya za a ce, shine abin da nace za mu gini akai insha Allah, li yaqdi Allahu amran kana maf'ula, wannan mas'ala kenan. Hadisi hasanin jama'a yana da rikici kwarai da gaske wajen gano shi, don haka zan ba ku ainihin wato bincike da za ku tafi, kowa ya je ya samu littafin mustalahul hadis wanda yake da shi, in kuma baka da shi ka je ka samu wanda yake fadadawa kamar tadribur rawi na al-Imam an-Nawawi, sharhin taqrib na Nawawi kenan, wato tadribur rawi na Suyuti, ko kuma sharhin alfiya ta Suyuti na Ahmad Shakir, ko kuma sharhin alfiya ta Iraqi, ko kuma sharhin da shi Sakhawiyyi, irin waɗannan littafan dai masu fadadawa. Ina son kowa ya je bincike da shi kanshi akan hadisi hasan. Babu ta'arifin da ya samu matsala irin hadisi hasan. Shi yasa wannan darasin da zan dan yi mana a yanzu zai zama tatimma ne cikon darasin da ya gabata ne, don mun yi darasi akan hadisi hasan. Amma saboda wancan lokacin na lura halin farko ne, sai na banmu muka tafi akan ta'arifin da Ibn Hajar ya mana, ban kawo mana wasu bayanai ba don kar ya zama kwakwalwarmu ba ta fahimci abin da ake so a dora a kai ba, kuma sai a dora wani akan ya wargaji. Abin da malam ya nuna mana in ba ku manta ba, daga cikin sharɗan hadisi ya zama sahihi shine a samu mai riwaya ya zama yana da tamud dabti, yana da cikakkiyar hadda. Ka koma baya ka saurari ka soson baya, mun yi bayani me ake nufi da hadda, mun fassara da Hausa ne. To sai aka ce bambanci da ke tsakanin hadisi hasanin da sahih abu ɗaya ne a ƙarƙashin wannan magana da Ibn Hajar ya nan cikin littafin. Ita ce sai ya ce fa in khaffa dhabtu, idan haddar ta sauki, to ya zama alhasanu li zatihi. Saboda haka dukkan sharaɗin da ka sani hadisi sahihi yana da shi, to hasanun ma yana da shi, a wuri ɗaya suka saba. Idan hadisi sahihi kamar Imam Malik ko Shu'ba ko Ahmad ko Yahya ko Darqutni waɗannan su suka ruwaito suna cikin isnadin, wato shi yasa hadisin ya zama sahihi. To in aka samu wani wanda bai kai su ƙarfin hadda ba, wanda malamai sun hukunta shi akan shi din nan hasanul hadis, to yanzu kaga khaffa dhabtuhu, hadda shi ta yi sauki daga ta Imam Malik, wadda ta Imam Malik tana 100 bisa 100, wana kuma sai aka ce yana 70 bisa 100, kaga khaffa. Ko kun fahimta? To sai hadisin sai dawo hasan. To kun ga wannan magana tana da saukin a fahimta ko? To ai sai ka ce to me rikicin? Rikicin shine yaya khaffa, yaya takhfifin yake, daga nan ne sabanin yake faruwa. Wani saukin yana ruguzowa yayi kasa, shin wanda ya ci 40 bisa 100 ya ci jarabawa ko bai ci jarabawa ba? Wani malamin sai ya ce ya ci, wani ya ce bai ci ba, wani ya ce a bashi pass, wani ya ce a bashi fail, wani ya ce a bashi credit, wani. Ko kun fahimta? To kun ji asalin yadda hadisi hasanin ya samu kanshi a cikin ta'arifi iri-iri. Idan haddar malami kan ta tsaya 70 bisa 100, babu wanda zai shakka akan in an gwada ta da wanda haddar shi take 100 bisa 100, wannan za a iya bashi hasanu. To amma kamar yadda nace inda rikicin yake, wani haddar shi za ta zama 40 bisa 100, wani in ya zo ba zai bashi martabar kasancewar hadisin shi hasanun kai tsaye ba, sai ce fihi da'af, fihi da'af, fihi lin, ya sha bamban da limin, ya sha bamban da da'if. Sai mun zo da ibarat na aljarhu wa ta'dil zamu bambanci. To wani malamin in yazo ba zai bambanta fihi da'af da da'if ba, ko kuma lin da fihi linun. To waɗannan sabanin su suke ja sai ku ji wannan yace hadisi hasan shine kaza, wannan yace hadisi hasan shine kaza. Shi yasa in ka tafi ka karanta littafin nan da na faɗa muku, idan ba ka riga ka jino akan abu ɗaya ba sai ka kusa rudewa, idan za ka ji kowa ya kawo maka irin ta'arifin da yake gani. Amma mafi ingancin ta'arifin hadisi hasanin to kusan shi ne wannan. Ku ji kai tsaye, ma ban ce shi ne wannan ba, na ce kusan shi ne wannan. Wato akwai wasu waɗanda su ma ta'arifat ne ga hadisi hasanin, su ma sun inganta kenan. To shi ne muke so zan karanto mana kaɗan daga ainihin wato annukat ala nuzhatin nazar fi tawdihi nukbatin fikar, wanda Ali Hassan Ali Abdulhamid al-Asar yayi, ya dido ta'alikat da Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yayi wa littafin nuzhatin nazar, ne shi ne yazo ya hada yayi ta'aliki. To akwai wasu fawaid da ya kawo masu matukar fa'ida, nake so da Allah kowa ya saurara, saboda waɗannan abubuwan za su yi mana amfani lokacin da muka zo muka fara mumarasantar, muka fara shiga cikin harkoki na takhrijin hadisi a aikace. To za mu fara ganin waɗannan abubuwan da ake magana. Amma a yanzu sai ka ga yotun da dai an riga an fahimta, a'a, wato matsalar idan da a ce Ibnu Hajar ne kadai malamin hadisi, to da shi kenan abin da biye gina ba a kai sai mu tafi a kai. Amma malaman hadisi da yawa, malaman jarhu wa ta'dil da yawa, kowa da yadda yake tasarrufi, to don haka in aka zo akan so wani abin a dan samu dan bude bayani, saboda in aka tafi gaba ta bude din kai ma ka san dama inda aka dosa tun farko. Yace qala shaykhuna fi hawashihi ala nuzha, Ali Hassan yace malamin Munasiruddin al-Albani ya fadi a cikin hashiyar shi da ya akan nuzhatun nazar, shi yana kwafowa ne daga rubutun hannun Albani, malamin shi ne kallo, yace hadha at-ta'rif ala injazihi asahhu ma qila fi al-hadith al-hasan li dhatihi, wannan ta'arifi na hadisi hasan cewa fa in khaffa dhabt fal hasan li dhatihi, yace tare da cewa takaitacce ne ta'arifin, yace amma yana daga cikin ko kuma shine mafi ingancin abubuwan da aka fadi akan ta'arifin hadisi al hasan li dhatihi. Wa huwa alladhi tawaffarat fihi jami'u shurut al hadith al sahih al mutaqaddima, hadisi sahihi, afwan, hasan shine hadisin da dukkan sharuɗa na hadisi sahihi da muka gabatar, waɗanda suka gabata duk sun cika a cikin shi, illa annahu khaffa dhabt ahad ruwatihi, sai dai ɗaya daga cikin masu riwayan ne sai hadda shi ta sauki ta ragu daga yadda sauran take. Ina fatar mun gane.
وقد اضطربوا اضطرابا كثيرا كما يتبين من الرجوع الى الباعث الحثيث وغيره malamai sun yi maganganu masu karo da juna da yawa kamar yadda duk wanda ya koma ya karanta littafin al-ba'is al-hafiz da shi da wani littafin zai ga haka al-ba'is al-hafiz ikhtisari na littafin ulum al-hadith wanda ibnu kasir ya sai ahmad shakir yayi wannan ya sa mishi al-ba'is al-hafiz yana daga cikin tafai na bahasi wanda ya kamata ku same su shi kanshi ali hasan din ya ainihin wato dauka ya sake tahqiqin shi da tattimma ta hawashi din wanda shi albani ya yi gashi a cikin mujalladi biyu ake buga shi to ya kamata ka je ka same shi za ka ga maganganu masu yawa akan alhadithul hasanu gashi nan da tattaunawa wane ya ce kaza wane ya ce ba daidai ba wane ya ce kaza duka maganganu ana so ka tsaya ka fahimce su da kyau saboda akwai ran da baka yi karo da wani ya hukunta hadisi kaza hasanun ne to in ka ginu akan ka'ida daya sai ka ce yayi kuskure amma sai ka ce a shi din da yake hadisi kaza hasan a yanzu shine a can wajen ka'ida dama yace kaza to ba mamaki sai ga ka hada maganar shi sai ka fita daga rikici ina fatar mun gane to shine sai yake cewa in aka koma aka duba zaga wa anta idha hafizta hadha idan ka haddace wannan ka'idar da ibnu hajrin ya fadi sahula alayka at-tawfiq bayna man yaqulu في حديث ما اسناده حسن ومن يقول فيه ضعف idan ka haddace waccan ka'idar to zaka iya gane bambancin wanda kai tsayin yazo zai ce isnadin wannan hadisi kyakkyawa ne da kuma malamin da zai zo ya ce maka cikin shi akwai rauni zai iya yiwa isnadin hadisi kyakkyawa ne amma kuma sai ka ji an ce amma a cikin isnadin shi akwai rauni to me bambancin waɗannan maganganun menene ma'anonin su shine sakamakon hukuncin da shi malam wane ya hukunta wane yace mutum ne mai rauni wane shi ko mutum ne wanda yake a cikin shi akwai rauni to akwai bambanci tsakanin wane mai rauni ne in aka ce mai rauni ne to rauni ya lazimce shi kenan wane cikin shi akwai rauni wato raunin dari'i ne kenan ya fado mishi ne kamar wa kamar al-imam ibn lahi'a al-qadi ibn lahi'a idan ya ruwaito hadisi kai tsaye sai ka ji wasu sun ce hadisin shi da'ifi ne wasu kuma sai su ce sahihi to duka waɗannan sun yi kuskure domin wannan malamin ya taba samun kanshi a halin ingancin kuma ya taba samun kanshi a halin raunin to in ka zo kai tsaye kai hukunci haka ya ce a ana buƙatar bayani malami ne mai nagarta mai hadda sai ya samu gobara a gidanshi sai littafan sai suka kone sai ya zama littafan da zai koma ya nazari don ya gyara abin da yake karantarwa babu sai ya samu matsala a cikin fahimtar abin nan a cikin haddashi to sai malamai sai suka bi suka tsintsince dukkan ɗaliban shi da suka yi karatu suka bar wurin shi kafin wannan gobara to in suka ruwaito hadisi daga gare shi hadisin su ya zama sahihi idan kuwa waɗanda suka ruwaito hadisi daga wurin shi bayan wannan gobara to su kuma waɗannan za a dubi hadisin su a yi hukunci da gwargwadon matsalar da ke ciki to kun ga yanzu kamar irin mutum irin wannan za ka iya jin an ce fihi ba'af menene raunin da ke tattare da shi kaga ba ba'ifi ba ne ko kun fahimta to kaga zaka iya bambance wannan isnadin kyakkyawa ne wannan isnadin akwai rauni a cikin shi wato wannan isnadin kyakkyawa ne kai tsaye domin wanda ya ruwaito shi yana da hadda sai dai haddar bata kai a ce mishi sahihiya ba wannan isnadin akwai rauni a cikin shi saboda akwai wanda yake da matsala amma da za a samu wata hanyar a hada da wannan wadda ita ma tana da matsalar da take mai sauki ce in aka hada sai ka tura gefe guda sai ka ce shi kuma ya zama hadisi hasanun hasanun bil majmu'i kenan in an hada su su biyu amma kaga wancan hasanun ne shi kadai to kaga ashe duk sanda kaje an ce wannan isnadi hasanun ne to hasanun li zati in ku aka ce wannan isnadi akwai rauni a cikin shi to wannan zai iya zama hasan li zati li ghairihi
idan aka samu wani irin shi riwaya wanda take mursala ko riwaya mukhtalif ko riwaya mudallis idan ta biyo wannan suka yi daya in aka hada sai a ce isnadin wancan hasanun kamar yadda muka ji wannan kuma ya zama hasanun amma ni gairi ina fata kun fahimci yadda bambancin zai kasance insha Allah to sai malamin ya ci gaba da cewa فهو حسن باعتبار انه فوق الضعيف وهو فيه ضعف بالنظر الى انه دون الصحيح شيء بيان ولذلك قال الحافظ الذهبي في رساله في رسالته الموقظه الحسن ما ارتقى عن درجه الضعف ولم يبلغ درجه الصحه الحافظ الذهبي قال التافنش الموقظه wannan littafi yana daga cikin ingantattun littafai a cikin ilimin mustalah wal hadith amma muakkad ne yana da dan wahala akan wannan nukhba shafa a tsarin makarantar mu darul hadith a bari sai mun karantar da nukhba sannan muke karantar da wannan saboda wannan nukhba tafi wannan yana da dan tsaurara wajen magana yana kuma da kawo abubuwa da fadi yadda in baka dan fara ginuwa ba sai ka rikice to ya fadi a cikin wannan littafi yake cewa hadisi hasan shine hadisin da ya dauka ku daga darajar da'af daga daraja ta rauni sai koma hasanun kenan ina fatar mun gane sai ya ce walam yablugh darajata sihha kuma bai kai daraja ta sihha ba to nan ya kawo nau'i biyu na hadisi hasanun ne ya kwaba a wuri guda don haka sai malamin yake cewa wa mimma sabaqa yatabayyanu anna dha'afa naw'ani wannan bayanai da so gabata ke nuna mana rauni kenan ya kasu nau'i biyu al-awwal na farko ya ja'ala al-hadisa hasanan duna sahihi walakin yuhtaju bihi akwai raunin da yake mai da hadisi ya zama hasanun sai dai yana kasa da sahihi amma ana hujja da shi wannan shine wanda yake zama al-hasanu li zatihi kenan wato anan rauni ne in an gwada shi da sahihi amma ba rauni ne asali ba amma an gwada shi sai a ce ya danyi rauni daga bai kai wani ba to sai zama hasanun li zatihi wal akhar dayan kuma ya ja'ala al hadith da'ifan sai mai da hadisi ya zama da'ifi la yuhtaju bihi ba za a yi hujja da shi ba to kaga anan dayan abu biyu ko wannan da muka fadi ko kuma raunin farko rauni ne wanda idan suka hadu irinsu sai su mai da hadisi ya zama hasanun li ghairihi rauni na biyu kuma shine wanda yake rauni ne na asali wanda ba za a yi hujja da shi ba misali al-imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi sahihi da afwan hadisi hasan daga sahabi imran dan husain cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sujudu sahawi guda biyu sai aka samu wata riwaya annan cikin Tirmidhi ko a cikin Abu Dauda cewa da ya dago sai da ya sake maimaita tahiyya wannan riwayar da ta zo cewa sai da ya sake maimaita tahiyya riwaya ce da'ifiya waccan ta farko fa ita kuma riwaya ce hasan to waccan ta farko riwayar daban take da wannan ta biyu balle a ce a hada su ta fita ne ta farko mai cin gashin kanta ce to amma ita din bata zama hasanin ba sai da aka gwama guda biyu zuwa sama da biyu sannan suka zama hasanin li ghairihi to da wannan ta zo tana kawo wani karin hukunci cewa maimaita tahiyya ta biyu ita kuma sai a dube ta shin hanyar su ɗaya da waccan ba hanyar su ɗaya ba inda hanyar su ɗaya sai a sake jingina su sai su ƙara ƙarfi sannan sun zo da wani ƙarin hukunci kenan sai zama a ta wata hanyar ce ta zo daban kuma ta zo da wani ƙarin hukuncin amma sai ta zo da rauni to sai zama ita wannan riwayar da za ta zo to ba za a karɓe ta ba kenan ita yanzu ta zama da'ifiya la yuhtaju bihi amma na farko fa kowace ɗaya in ka ware ta ita ma da'ifiya ce amma da'afun munjabarun raunin ne dama dama ne don haka in ka hada wannan da wannan za su zama hasanun li ghairihi
to amma wannan ita da tazo ita ba ta zo da rauni wanda yake mai sauki wanda za a iya samun wata tafi tare ba, ita kadai ta zo kuma tare da rauni, so da haka wannan sai ta zama ba'if, wannan kuwa sai zama fihi ba'af. To fihi ba'af, fihi ba'af in ka hada biyu ya zama hasanun, amma ba'ifun ko guda ɗari za ka hada sai dai su kara wa kansu rauni. Ku fahimci wannan da kyau jama'a, shine kullun abubuwan da mutane ba su gane. Don haka Ibn Hajar ya tafka wannan kuskuren Ablughul Maram, mutane da yawa a yau suna hujja da wannan kuskuren nashi tare da cewa sa'ad da ya gogu a cikin ilimin shi kanshi ya dawo ya gyara wannan kuskuren, shine hadisin shafar fuska da addu'a. Wannan hadisin kowace riwaya ɗaya da ta zo daga wadda take da'ifiya, sai wadda take munkar, sai wadda take da'ifun jiddan, sai wadda take matrukun, sai wadda take mawdu'un, kuma kowace mai zaman kanta ce, ba hanya ɗaya ba ce, kowace mai zaman kanta ce. To irin waɗannan in ka haɗa su ƙara rikita junansu za su yi, amma wadda take a haɗa a haɗa a haɗa su taimaki junansu su zama hasanu, ita ce wadda za ta zan asalin mafitar hadisin ɗaya ce. Amma sai zama wannan ta zo an ce fihi ba'af, wannan ma sai ta fito daga inda wannan hadisin ya zo, ita kuma sai aka ce rawaha mudallisun, waccan sai ta sake zuwa sai aka ce riwayatun mursala, wannan sai ta sake zuwa sai aka ce rawaha mukhtalif. To irin waɗannan tun da raunin mai dama-dama ne, sannan mafita ɗaya ce, to in ka haɗa sai zama hasanun li ghairihi. To Ibn Hajar sai ya ɗauki wannan hukuncin na ƙarshe, sai ya zaci haka akan wannan hadisin a cikin Ablughul Maram, sai ya haɗa su sai ya ce riwaya ce hasan. Dan haka wasu in ka ce musu hadisin shafar fuska da addu'a da'ifi ne, sai su ce Ibn Hajar a cikin Ablughul Maram ya ce hadisin in an haɗa shi zai zama ainihin hasanun li ghairihi. Wannan kuskure ne Ibn Hajar ya yi, wanda a cikin littafin Taqribut Tahzib shi kanshi ya yi ishara zuwa ga haka, domin ya fassale kowanne mai riwaya daga ciki ya hukunta shi da hukuncin da shi kadai ya zama ba'ifi. Don haka a ka'idance sai ya tabbata kenan ba za ka iya hada riwayoyin ba'ifi munkar, ba'ifi munkar mawdu'i ka hada suka ce za su karfafi junansu ba. Don haka al-Imam Abu Dawuda a cikin kitabun sunan din shi da yazo ya tattaro wadannan riwayoyin sai ya ce in ka hada su kara dukan junansu suke suna kara kashe junansu. Ina fatar mun gane. To kun ga wannan yana daga abu mai muhimmanci game da hadisi hasanu, tunda kun ga ga kamar Ibn Hajar ga irin yadda ya zame, to shi yasa wannan darasin ya zama nake maimaito mana shi don muhimmancin ainihin wato mas'alolin da suke ciki. To sai malam yace wa idza arafta zalika, idan ka gane wannan maganganu da muka fadi, fa alam anna tamyiza ahadin naw'aini anil akhar huwa min adaqqi ulumil hadisi wa as'abaha. Idan har ka iya tantance waɗannan abubuwan to sai ka iya gane cewa to bambance nau'i ɗayan daga ɗayan yana daga cikin abubuwa tsantsa na ilimin hadisi waɗanda suke kuma masu wahala. Bari mu maimaita su. Wannan an ce ba'ifi, wannan kuma an ce fihi ba'af. To fihi ba'af idan aka samo wata riwayar wadda suke tafe tare, wadda ita ma matsayinta ta zama munjabara mai dama-dama, za mu zo mu magana akan wannan a ƙarshe insha Allah, to sai a ce ta zama hasanun li ghairihi. Amma wanda aka ce ba'ifun, to wannan koda an samo wata ba'ifun ko munkar in aka hada sai dai su ƙara mutuwa. Ko kun fahimta? Yawwa. To sai malam yace to wannan yana daga cikin ilimin hadisi, fannoni na ilimin hadisi waɗanda tsantsar ilimin hadisi ne, wanda sai mutum ya tsaya lura kuma abin yana da dan wahala. Wa zalika yace abin da yasa kuwa li su'ubati tahdidi naw'i dha'fi rawi, saboda wahalar gane nau'in raunin mai riwaya. Amma abu ne mai sauki fa in ka natsu, domin in ka koyi kalmomin da suke amfani da su wajen ilimin jarhu wa ta'dil, ka kware da yadda suke ta'abirin su, zaka iya ganewa. Duk sanda suka ce hadha fihi linun, to daban da wanda suka ce hadha lin, daban da suka ce hadha da'ifun, وهذا فيه ضعف هذا حديث عبد الله بن عمر غاشين في جلوبال مرام جاءوا حلت لنا ميتتاني ودماني wannan hadisin da yake sai da yake da'isi ba sai yake fihi da'af hadisi ne sahihi lakin fihi da'af a wannan riwayar ba'ifancin da ya shigo cikin shi shine wani ne riwaya ne wanda yazo da karin qala ibn umar qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ka cire ta ba ta a cikin riwaya sahihiya sahihiyar riwayar da take qala ibn umar wa hillat lana maytatani wa damani ibn umar ne yace an halatta mana jini biyu da mushe biyu dan haka hadisin marfu'i ne a hukunce amma a magana maganar ibn umar ce amma hukuncin marfu'i ne to sai aka samu wani sai yazo yace ai ibn umar yace manzon Allah yace to manzon Allah yace din nan sai ka ja mata layi wannan riwayar bata tabbata ba shi yasa ibn hajar yace fihi da'af ina fatar mun gane Allah ya taimaka dan haka sai malam yake cewa nau'in gano nau'in raunin hal huwa yasirun fa yakunu hadithuhu hasanan shi raunin ne sauki ne yadda hadisin shi zai iya zama hasan aw kasirun ko kuwa raunin ne yawa ne fa yakunu hadithuhu da'ifan yadda hadithin shi zai iya zama mai rauni fala jarama an takhtalifa fihi ara'u ulama to kaga kuwa kenan babu mamaki dan ra'ayoyin malamai sun saba domin in aka ce wannan mai rauni ne shin raunin mai yawa ne ko kuwa kadan ne idan raunin mai yawa ne hadisi ya zama da'ifi ba za a yi hujja da shi ba in raunin kadan ne ya zama hadisi in an samu wata irin shi ko shigen shi to za a zama hasan to kaga abin da ya jawo sabanin hukuncin malamai din sai ce bal ra'ayi al-alim al-wahid yace kai ra'ayin malami ɗaya ma sai ga yana saba akan hadisi ɗaya kamar wannan din da na faɗa muku jama'a yanzu ku je ku duba blogul mara ku ga abin da ibn hajirin yace akan wannan hadisin shafa fuska da addu'a yace wannan yana nuna babu laifi hadisin zai tashi zuwa ga martaba ta hadisi hasan to ku gada wannan magana tashi da shi ya faɗi ibn hajir din da kuma magana da ya faɗi a cikin at-talkhisul habir shi da kanshi kuma can da yaje sai ce hadisi ne mai rauni kun ga maganar malami daya akan hadisi daya ta saba saboda me saboda matsalar gano raunin ko rashin raunin dan haka ku tabbatar kun gwada abinda ibnu hajirin ya fadi akan hadisin shafan fuska da addu'a anan cikin blogul maram da kuma maganar da ya fadi a cikin wancan littafin nashi na ainihin wato at-talkhisul habir to idan ka gano wannan insha Allah ta'ala abin zai maka sauki kwarai da gaske zaka iya fahimtar menene yake ja waɗannan irin sabani suke faruwa daga ainihin malamai sai malam ya ci gaba da cewa walahada qala al-hafiz adh-dhahabi fi risalatihi al-madhkura dan haka al-hafiz adh-dhahabi ya fadi a cikin wancan littafi da aka fadi al-muqiza yace thumma la tatma sannan kaka taba sa rai bi anna lil-hasan qa'idatun tandariju tahtaha kullu al-ahadith al-hisan fiha hadisi hasan kaka taba sa rai yana da wata ka'ida wadda dukkan hadisai hasan a karkashi suke gudana babu dan kowanne hadisin akwai yadda aka yi zama hasan misali jama'a yanzu credit ne to yaya aka yi wani ya samu credit wani ya samu 60 ne ya samu credit wani ya samu 55 ne ya samu credit misali kaga a shi ka'ida guda ɗaya wadda za a ce a ƙarƙashinta ne dukkan hadisai hasan suka faru zahabi ya ce kakka taɓa sare babu ƙwaya ɗaya saboda hadisi yakan zama hasan ta wannan hanyar yakan zama hasan ta wancan hanyar yakan zama hasan kamar munkar ne za mu zo mu magana akan munkar ba dalili ɗaya yake sa hadisi yake zama munkar ba misali idan mutanen kirki guda biyar suka ruwaito hadisi ɗaya suka dace akan magana ɗaya sai wani mutumin banza ko mai mantuwa ya ruwaito irin wannan hadisin sai ya saba musu to nashi ya zama munkar kaji hanya ta farko ta samun munkar idan mutum daya mutumin banza ko da'isi shi kadai ya kadaito wajen ruwaito hadisin ya zama munkar kaji wata hanya kuma ta samun munkar kaga munkar ne amma samo shi ya zama munkar fa hanyoyin daban-daban ne to hasanun ne amma samuwar hasanin din wani dan haka zai zama hasanun li zatihi, wani zai zama hasanun li ghairihi. Don haka yake cewa kaka taba sare babu wata ka'ida. Fa ana ala iyasin min zalika, Zahabi yace ni kam na ɗeba tsammani game da haka. To in ka ji irin su Zahabi waɗanda sun gama gogewa kafarsu ta gama dira a cikin ilimin hadisi, ka ji yace ya ɗeba tsammani babu wata ka'ida da dukkan hadisai za su zama hasanun a kanta guda ɗaya. Sai ce to kaga kuma to kaga in haka ne shikenan, Zahabi ya ɗeba tsammani to kai ma dai sai dai ka bubbuga dai ko Allah zai maka fatahi. Sai ce fakan min hadisin taraddada fihi al-huffaz, yace akwai hadisai da dama waɗanda manyan ma'addata suka kai suka komo suka yi kokonto game da huwa hasanun aw da'ifun aw sahihun, wannan hadisin da'ifi ne ko hasanun ko sahihi. Bari ku ji. Sai ce bal al-hafiz al-wahid yataghayyaru ijtihadu hu fi al-hadith al-wahid, hafizi ɗaya ma hukuncin shi yana saba akan hadisi da. Bari ni muku in muku misali da hadisan da ku sani. Akwai hadisi wanda al-Imam Abu Dawuda ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kada ku yi azumi rana Asabar sai dai azumin da aka farlanta muku. Kada ku yi azumi rana Asabar sai azumin da aka farlanta muku. Wannan hadisi sahihi ne. Sahihi kuma hadisi ne muhkam, ya inganta kuma ba shafaffe bane ba ana hukunci da shi, wannan shine tahqiqi. To amma duk waɗannan maganganun da malamin misali sai da suka gaskata akan shi, sai da wani yace hadisi ne hasan, wani yace sahihi, wani yace da'ifi, malami daya wani wurin yace sahihi ne, wani wurin yace da'ifi ne, wani wurin yace hasanun ne, wani wurin yace mansuhi ne, malami daya akan hadisi daya. Ina kawo muku misalin maganar da malam yace ne, hadisi daya ma zaka ga babban malami wata ran yace kaza, wata ran yace kaza, wata ran yace kaza. Ko kun fahimta? Allah ya taimaka. Sai malam ya ci gaba da cewa yawman yasifuhu bisihha wa yawman yasifuhu bilhusn wa yawman yasifuhu wa rubbama istada'afahu. Yace wata ran yace sahihi, wata ran yace hasan, wata ran ya nemi raunin nashi. Sai yace wa hadha haqqun, wannan gaskiya ne yana faruwa. Malami ɗaya ya hukunci akan hadisi da. Sai yace abin da ya ja haka, fa innal hadith al hasan yastad'ifuhu al hafiz an an yuraqqihi ila rutbati sahihi. So da dama hadisi hasan malami zai yi kokarin raunin nashi, yaga zai fi mai sauki ya nemi raunin nashi da ya daga shi ya kai shi ga hadisi hasan, sai ga gwamma ya dawo da shi ba ya nemi raunin nashi da ya daga shi ya ce ya zama sahihi. Fa bi hadha al-i'tibar fihi da'fun ma, to da irin wannan ne zaka ga to akwai wani rauni ne a cikin shi, shi ya ja irin wannan. In ka ga irin haka akwai wani rauni ne a cikin shi, sai ya sa malamin sai ya ji tsoro, wannan fa da in ce sahihi ni kuma dai ina ga bai kai hasan ne, kuma dai ma in ce da'ifi. Ina fatar mun gane. Sai ce idhal hasan la yanfaku an da'afin ma, domin babu wani hadisi hasan wanda ya kubuta daga rauni gaba ɗaya. Duk wani hadisi hasan bai kubuta daga rauni ba, domin mafi karancin raunin da zaka samu akan shi shine raunin raguwar haddar mai riwayar. Maliku haddar shi ta kai 100 bisa 100, sai wani ya zo haddar shi 80 bisa 100. In an gwada da ta Maliku za a ce ta yi rauni ko ba ta yi rauni ba? Za a ce ta yi rauni. Kaga wannan ita ce magana da yake nufi, ba wai yana nufin rauni a nan rauni na rashin kada a yi aiki da shi ba, ko rauni na raguwar darajar shi daga inganci, ko kuma rauni na ainihin wato kasancewa sai an hada shi da wani, ko kuma rauni na cewa gaba ɗaya ba za a yi aiki da shi ba. A ƙarƙashin wannan sai malam ya ce walawin fakka an zalika, domin da dukkan hadisi hasanin ya kubuta daga rauni gaba ɗaya, to la sahha bittifaqin, da ya zama sahihi kenan. Ina fatar mun gane. Malam yace fahfaz hadha an-nass min hadha al-imam al-farid, yace sai ka haddace wannan magana daga wannan malami daya tamkar da dubu al-imam az-zahabi. Fa innahu nafisun, wannan magana tana da daraja. Azizun, kuma tana da wahala a same ta in ba wurare irin waɗannan ba. La tajiduhu fi ghairihi, da wahala ka same ta a wurin wani wanda ba shi ba. to kun ji ta haƙiƙi akan hadisi hasan. To yanzu sai ku kula da wannan assignment da na baku, wannan alwajibul manzili, a je gida a ɗauki littattafan mustala a yi karatu akan hadisi hasan, za ka ga abubuwa masu yawa. Ina ma dai za ku samu littafin Abu Abdurrahman as-Sakhawi, shi wannan sharhin alfiya, alfiya ta Iraki. Iraki ya yi wa Abashi sharhi da kanshi, ya sa mishi at-tabsira wa at-tazkira. Sannan sai al-Hafiz as-Sakhawi ya zo ya sake mata sharhi, to sharhin Sakhawi din ya fi na Iraki din kuma. To sannan da za ka samu tadribin rawi, sannan kuma ka samu wannan littafin al-Ba'isul Hafiz, sannan ka samu littafin ainihin wato sharhin Muqiza ta Salim ibn Eid al-Hilali, ka samu ka karanta waɗannan littafan, to za ka fita da natija mai kyau insha Allah. Wallahu al-musta'an. To wannan ita ce fa'ida da na so dama mu ɗan tattauna a kai insha Allah. To akwai wata magana, gaskiya ni kaina na manta ko mun tattauna ta, amma tsoron ba mu tattauna ta ba zai sa ɗan tattauna ta. Ɗan tattauna ta ma ta zama maimaicin alheri, in kuma ba a tattauna ta ba shikenan. Mun kawo cewa abinda ake nufi da garibi shine me, hadisi da yake da hanya ɗaya shine garibi. To amma Tirmidhi ya zo da wata baƙuwar fassara, ya ce shi in ya ce garibi da'if yake nufi. Na san na yi ishara dai a magana a tun farko. Tirmidhi in ya ce garibi hadisi da yake nufi mai rauni, sai na kawo muku na ce haka idan ka ga al'allamatu az-zaylai a cikin littafin shi Nasbur Raya, haka al-Albani a cikin littafin shi Gharibul Hadith. In ka ji waɗannan malaman sun kawo hadisi kai tsaye, sun ce haza hadisun gharibun, sun yi shuruto ma'ifi suke nufi. To ka kiyaye wannan. A nan yanzu gurba ba tana magana dangane da inganci ko rashin, a nan tana magana dangane da rashin inganci, amma a can da muka yota wajen Aziz mashhur gharib mun yota ne dangane da bayyana yawan hanyoyi. To idan kun gane wannan, to yanzu Tirmidhi yana da rudani kenan. Haka ake fadi, sai a ce to a'a, tunda dai Tirmidhi in ya ce gharibi da'ifi yake nufi, to yanzu misali in Tirmidhi ya zo ya ce haza hadisun hasanun gharibun, to kowa ya fahimta, domin hasanun gharibun wato hanya ɗaya ce kuma kyakkyawa. To amma yanzu in Tirmidhi ya zo ya ce haza hadisun hasanun sahihun gharibun, to in aka ɗauki fassarar mu ta farko cewa a ƙarƙashin wannan fassara in aka ce hasanun gharibun yana da hanya biyu kenan, hanya ɗaya hasan, hanya ɗaya sahihiya, to kuma Tirmidhi yakan haɗa waɗannan abubuwan guda uku, ya ce haza hadisun hasanun sahihun gharibun. Ba ni son in fassara muku sai kun ruɗe ɗin tukuna, kuma kun shiga ruɗanin tukuna. Wato problem ɗin yanzu wannan shine research question ɗin, shine matsalar mu da za mu tsaya mu bincike. Hasanun darajar shi ba ta kai sahih ba, sahih darajar shi ta fi hasan. To yanzu mun fita daga wannan ishkaliya cewa in aka ce hasanun sahihun an kawo rikici, ya za a haɗa kyau da a'a, ana nufin wannan da kyau, wannan da inganci, hanyoyi biyu ko? To amma kuma Tirmidhi ya ce duk inda ya ce gharibin yana nufin mai hanya ɗaya. To yanzu idan Tirmidhi yana nufin wannan hadisi yana da hanya hasan kuma yana da hanya sahihi, me yake nufi kenan? Hadisi yana da hanyoyi, to kuma ya ce in ya ce gharibi yana nufin hadisi mai hanya ɗaya. Ina son ku fahimci rikicin da ya haɗa tukuna a wurin. Hasanun hanya ɗaya, sahihun hanya ɗaya, gharibi kuma hanya ɗaya. Yanzu wato biyu kenan, hanyoyi biyun kuma su koma ɗaya. To sai malamai suka ce idan ka ga Tirmidhi ya haɗa hasanun sahihun gharibun, to ya tashi daga waccan ma'anar da yake nufi da gharibun mai rauni, ya komo ma'anar hadisi gharibi a ma'anar can da malamai suke nufi. Ita ce yanzu gharibi a nan yana nufin hanya ɗaya. To yanzu kaga a ƙarƙashin wannan, in kaga haka to sai ka dawo fassara ta biyu ke hasanun sahihun gharibun sai zama hasanun aw sahihun wato hadisin dai hanya ɗaya yake da ita amma hanyar ɗaya ko dai ta zama hasanun ko kuma ta zama sahih amma dai ɗaya ce to kaga a ƙarƙashin wannan ba rikici kenan kuma wato abin da yasa nake so mu rinka tattauna waɗannan daqa'iqul umur saboda suna daga cikin abubuwan da basu kai su rikita mutane ba a musala amma sai muka ga suna ta rikita mutane to bai kamata su rikita ba Allah ya taimaka to wannan kenan a yau za mu tashi az-ziyada fi riwayatayil hasan wa sahih wannan shine darasinmu misali jama'a bari in kawo mana misali tukuna don mu fahimta insha Allah
ku duba jama'a muna da hadisin mu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa dukkan mu malamin mu yazo ya karantar da mu iyakar nan انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واي رويت wannan hadisi malik misali dan haka sai muka ce malik thiqatun thiqatun sab hafiz zabit hadithu sahih dan haka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa hadisi sahihi muna nan sai wani malami yazo wannan malami shi ma martaba shi bata gaza ta maliku ba sunan shi Ahmad ibn Hanbal misali nake mana sai ga karantar da mu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa sai muka ji yayi daidai da na malamin mu amma kawai shiru da zamu sai muka ji kuma yace faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kana hijratuhu لدنيا يصيبها او امرأة ينكهها فهجرته الى ما هاجر اليه sai muka ce gaskiya wannan yazo da abin da bamu sani ba amma yazo da abin da bamu sani ba ƙari akan abin da muka sani kuma sahihi to yanzu wannan ziyada ce ala riwayatin sahiha misali ne nake mana da abin da muka sani don a ka'idar ilimi ana daukan ka daga inda ka sani ne sai a kai ka har inda ake so ka sani wanda baka sani ba yanzu dai kun ga hadisin innamal a'malu binniyati ne na raba mana biyu ne mana misali ne kana nan a tafiya akan haka sai wata rana sai aka zo maka da wani hadisi wanda kai ka san hadisin a matsayin shi hadisi hasanun hadisin alwala gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana alwala yana wanke gabobi so daya al-imam tirmidhi ya ruwaito shi hadisi sahihi asalana kuma sai kaji an zo an ce ga dai wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana wanke gabobin alwala so daya sai aka ce wani lokacin kuma so biyu sai wannan riwaya kuma ta zo cikin sunanin nasa'i kana da waccan riwayar ka hasan sai kuma ga wata riwaya a cikin sunanin nasa'i ita kuma ta zo da ƙarin abinda ainihin baka sani ba akan abinda ka sani to yanzu darasin mu ne shi ne ya za a tafiyar da waɗannan riwayoyi shin duk abin da yazo wanda ya saba ma abinda na sani sai in watsar ko kuwa sai in dauka a'a ba watsarwa za ka yi ba kuma a'a ba ɗauka za ka yi ba akwai yadda za ka sarrafa shi ne darasin da zai koyar da mu yau malam ya ce wa ziyadatu rawihima ziyadar masu riwayar hadisi hasanin da sahihi su ne himaɗin bamirin yana koma zuwa ga hasan da sahih ƙarin da aka samu akan riwaya sahihiya da hasan maqbulatun sai a karɓe ta ana karɓanta amma fa da sharadin malam taqa munafiyatan liman huwa awsaqu in dai bata kasance ta saba wa riwayar wanda yafi aminci ba misali إمام مالك ثقة ثقة ثبت ضابط حافظ أن يبي إمام مالك ده كلمومين يبوك من قداه أكوبيار يرويت إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سيوان يزو كجي شيكما أن يديش ده كلمة دايا أنشي سيكا كوي شيكما دي يزو سيسي إنما الأعمال بالنيات يا تنزا تو ينزوان الرواية شي شي أمن تتيني amma yazo da riwayar da ta zama tana kore riwayar wanda yake shi amini shi yasa muka ce akwai kofin da za ku samu wanda yake dauke da karatun da zamu akan hatta yabo da ake wa malamai akwai bambanci tsakanin wanda aka yabe shi da kalma daya da wanda aka yabe shi da kalma biyu da wanda aka yabe shi da kalma uku da makamantan haka Imam Malik an yabe shi da duk kalmomin yabo da ake yaba malamin hadisi sai wani ya zo an yabe shi da kalma ɗaya rak sai zo da riwaya sai ta saba wa ta maliku to shi ne kyakkyawan misali to yanzu ita sai ta zama ghairu maqbula ce tunda ya ce ƙali akan riwaya sahihiya ko hasan ana karɓe matuƙar ba ta zan ta saba wa wanda ya fi aminci fiye da na farkon in ta saba fa kaga ba za a karɓa ba in ba ta saba ba fa a nan wajen gane sabawar jama'a ana buƙatar kanan su tukuna don akwai riwayoyin da ba sabawa suke ba sai mutane suke sabawa na dan yi muku misali kwanaki biyu da ina jin kasar bai dauka ba cewa dalibai suka ruwaito cewa malamin su ya karantar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin kada yatsan shi a tahiya yana miƙar da yatsan shi yana kadawa yushiru bi isba'ihi wa yuharrikuha yana miƙar da yatsan kuma yana kadawa wannan kuma sai yazo da cewa malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana miƙar da yatsan yana nuni da yatsan to yanzu wannan da yazo yace yana miƙar da yatsa sai wani yazo cewa yana miƙar da yatsan kuma yana kadawa shin ya saba ya saba ba amma sai suka ce to ai ya saba to ina son ku gane me ya saba ne dole ne sai an rinka dubawa in ba haka ba komai sai kace ya saba wannan ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya miƙe sallah yana daga hannaye a wurare hudu shine kabbar harama ruku'u dagowa daga ruku'u in ya taso daga tahiya sai ya ce amma Annabi baya daga hannu a tsakanin sujuda biyu sai kuma wani ya ce annabi yana daga hannu a tsakanin sujuda biyu sai aka ce sabawa ba sabawa ba ce waye annabi baya bai ce annabi ya ce kada akwai bambanci tsakanin baya da kada dan haka a nahwu ake so ka san bambancin la nahiya da nafiya akwai bambanci tsakanin nafiyu da nahwu Abdullahi dan Umar ya ce annabi baya dagawa tsakanin sujuda zuwa sujuda haka to baya dagawa wato bai gani ba kenan dan haka abin da ya gani ya bada labari shine yana daga hannu a wurare hudu sai wasu sahabbai birjik kuje ku karanta littafin tarhu tasrid na al-hasib al-iraqi fiye da mutum goma su kuma ina nan hadisin yana cikin Abu Dauda su kuma suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake naga annabi yana daga hannayen shi a tsakanin sujuda guda biyu to wancan yayi nafiyu ne wannan yayi isbati to ba sabani bane ziyadatu ilmi ne wannan yace tunda nake ganin wani ban taba ganin shi da malum ba sai wannan yace ni kuma kullun da malum nake ganin shi a wurin malaman hadisi ba saba bane kai ina kake ganin shi kullun kana ganin shi road safety ne suna zuwa suna tare masu mashin da ba su da lamba da wanda ba su da driving license yanda ba gan shi da malum ka taba ganin road safety da malum to kullun road safety kake ganin shi wannan kuma yana ganin shi shine limamin juma'a shi wannan road safety kullun shi kuma zai zo sallar juma'a a wurin shi kuma sai yace kullun da malum nake ganin shi to kaga kowa yana fadin abin da sani
to je malaman hadisi sun ce ba sabani bane, kullun yukhbiru amma ra'a amma shahada. To wannan ba sabani bane. Ina son ne ku fita daga rikicin da wasu da yawa sai su ta dauko hadisan sun ce to ai suna sabani. A'a, wani ne ya zo da cewa farallan alla guda bakwai, sai wani zo ya ce farallan alla guda bakwai, na daya daura niyya, na biyu wanke fuska. Ba ya zo da sabani bane, ya zo da karin ilimi ne. To shi ne malam ya ce idan riwaya ta zo sahihiya, sai kari ya zo a kanta, karin daga amintacce kuma bai saba waccan ba, to sai a karba. To yanzu ne muku misalin irin waɗannan da ake karɓe, to ga misalin irin wanda ba a karɓe. Akwai riwaya hadisi sahihi daga Abdullahi dan Umar da Abu Huraira cikin Sahihul Bukhari da Muslim, babin zakka. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sima sakati sama'u au kana asariyan al-ushr, abinda sama da maramarai suka shayar, idan ruwan sama ya shayar da shuka, ko kuma marmaro. Ina ma'anar marmaro, jigo aka rinka ɗibowa ana zubawa yana bi yana tsotsa, to za a bada ɗaya bisa goma na wannan abu. Sai ce wa shi ma su iya bisawani, amma abinda aka shayar bin nabi, abinda aka rinka bi ana yayyafawa, to wannan kuma za a bada nisful ushri, rabin ɗaya bisa goma. Yanzu wannan riwaya sahihi ya ce haka take. Sai wata riwaya sai ta zo ta ce shi qalilihi wa kathirihi, komai kankanta abun komai yawan abun. Yanzu wannan riwayar da ta zo kari shi qalilihi wa kathirihi din nan ka saka ta a cikin kausi, ba ta cikin wancan hadisin da mun ga makaranta, hadisin Abu Huraira da Ibn Umar. Wannan riwayar da ta zo ta hukunta, idan da zan je in yi noma sai na samu buhu ɗaya, to sai in raba goma idan noman damuna ne, ko kuma na shayar ne da jigo, sai in ba da ɗaya bisa goma kenan. Bainama riwayar farko ita ba ta zo da shi qalilihi wa kathirihi ba, sai a sake tafiya a nemo ko akwai wani hadisin da zai fassara ta. Sai aka samu wani hadisin da ya fassara ta cewa babu zakka ga duk abin da bai kai ausi ɗibiyar ba, shine buhu shida kenan, buhun da ke cin tiya 40. To duk abin da bai kai ausi ɗibiyar ba babu zakka. Shikenan yanzu kaga wannan hadisin ya fassara wannan hadisin na Abdullahi dan Umar da Abu Huraira, cewa idan ne noma abin ya kai ausi ɗibiyar shine buhu shida, kowanne buhu yana cin tiya 40, tiya dai irin wannan farin kwano, to shine in ka hada shi da shi ne yake ausu ijiya. To idan ka gane wannan da kyau, yanzu wannan hadisin yana fadin misabin zakkani na hatsi, wannan kuma yana fadin abin da za a fitar in ya kai wannan misabin. Idan bai kai wannan misabin ba fa babu zakka kenan, dan ya ce babu zakka a cikin abin da bai kai, kamar yadda ya ce babu zakka ga raƙumi in bai kai guda biyar ba, in kana da raƙumi guda hudu fa babu zakka. Babu zakka ga tinkiya ko raguna ko awaki ko menene kananan bisashe in ba su kai 40 ba, in kana da guda 30 fa ko da tara babu zakka. To idan muka gane wannan, ashe wannan hadisin yana fassara wannan ne. To yanzu wannan riwaya da ta zo ta ce fi qalilihi wa kathirihi, to ta rusa wancan hadisin. To abin tambaye shi ne wane ne ya yi wannan riwaya fi qalilihi wa kathirihi, wani mai riwaya ne da'ifi, mutum ne mai rauni, ya ruwaito sai ya zan kari akan abin da amintattun mutane suka ruwaito, kun ji wannan, sannan ya zo ya saba wa abin da kuma wasu amintattu suka ruwaito. To don haka wannan riwaya sai ta zama munkara. Yanzu kun ga irin ƙari kenan, kun ga sabawa yanzu ko. Na ɗaya mai rauni ne ya yo ƙari, idan da mutum ne amintacce, kun gane asalin riwaya ba sabawa ce ba, ba ta sabawa asalin ba, ƙari ne. amma an ka hada ta da wannan hadisin ne to kuma ta saba wannan hadisin to anan me rauni yayi kari akan riwayar mutanen kirki da aka hada wannan riwaya kuma sai ta zama sabani ga wata dan sai a doke take nan don haka sai malamai sai su ta zama munkara wala karbe ta ba dan haka yanzu ba za a yi zakka ba kenan sai abin da ya kai mafi karancin ausiqiya wato ausiqin ne saboda mu ba a awo da shi a nan kasa sai muka tsaya muka yi aikin bincike sai mu gane in ka tara ausiqiya in ka samu buhu irin na kasar Hausa da ake auna shinkafa ko masara tiya 40 zaka fitar da buhu 6 kenan wanda yake cin farin kwano 40 kaga ya zama cikin sauki kenan ina fatar mun gane to yanzu abin tambaya mun fara jin riwayoyi da yadda sabani yake da yadda sabani ba yake ba ko idan an samu sabani yana zuwa nau'i biyu jama'a sabanin ko dai yazo ta hanyar mutum mai rauni kamar yadda ne mana misali wannan yanzu ya sabawa asalin mutane ko kuma sabanin yazo ba tare da rauni ba idan dai sabani ai afwan in ƙarin riwaya yazo daga mutum ne nagarta karbe ake kai tsayin bai saba ba misali dukkan mu muna islamiyya ko muna karatun tsoro mun haddace at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah ko amma sai wannan hadisin Imam Malik kadai ruwaito shi a duniya yana cikin Muwatta sai daga baya Imam al-Bayhaqi sai ya ruwaito shi ta hanyar Imam Malik a cikin littafin shi As-Sunan al-Kubra sai aka samu wata ƙari kuma at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu duk ba haka muka haddace ba Bayhaqi sai ya zo at-tayyibatu lillah as-salawatu ita ma lillah to yanzu an samu ƙarin ne Allahu a riwayar Bayhaqi wadda daga Malik din kuma yayyo ta to abin cewa shine da Bayhaqin da malaman Bayhaqin da suka kai zuwa ga Imam Malik dukkan su amintattu ne sai malamai suka ce a karba dan haka kun kuka duba sifati salati ta Albani da yazo sai tabbatar da wannan ƙarin Allahu din amma an ka duba Muwatta babu dan haka da Albani yazo sai yace Malik ya ruwaito haka Bayhaqi kuma min tsareke ne لماذا لان البيهقي ثقه ومشايخه من فوقه ثقه الى مالك ده هكا سي زما زياده من ثقه لم تخالف الروايه من الثقات فتصير صحيحه مقبوله سي اكربيتها ايتها با تو ده حديث 40 حديث هو حدث شيء هنا اسلاميه لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وانا حديث الامام النسائي رويته شي حديث ني صحيح سي امام احمد يزيد قال الروايه تشوا من الخير وقرنت جامع العلوم والحكم مع الامام ابن رجب شرح 40 حديث كوا يا حدث شي لا يؤمن احدكم كو haka ne hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yanzu zahirin wannan hadisin mu'tazila ko khawarij za su iya hujja da shi cewa an kaso kanka sharri to zaka iya so dan uwanka domin zahirin lafazin farko haka yanzu dan ya ce dan wai da imani sai ya so kanshi abin da yake so dan uwanka abin da yake so kanshi to wani sharri yake so kanshi yana da kuɗi ya sai mirinda ya sha sai ce shi giya yake so kanshi don haka wani kai ma bismillah ga giya in ka taba yi sai hujja da wannan hadisi wallahi za ku yi mamaki akwai wanda suke hujja da hadisi akan haka yanzu kamar wata fajira ce ranan ana hira da ita bara ana hira da ita a tashin jazira ta zo malam rabin jikinta duk a waje yake ko kuma kadan ne ma dai a rufe sauran dai a rufe ai abu ne sai ta ce a hadisi sahihi ne take bi na ce Allah ni sai nan na tsu in ji wannan hadisi ne sahihi wannan take bi sai ta ce annabi ne sallallahu alaihi wasallama fi ma saha, haka take fi ma saha. Kala sallallahu alaihi wasallama inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah kyakkyawa ne kuma yana son kyau, dan haka ai wannan kyau ne. Akwai wani shiri da ake linnisa'i faqat a Aljazira, wai na mata ne kare, ita ta zo tana kare wannan. To don haka kullum malaman hadisi sai kaga suna ba da inaya wajen sharhin abubuwa, kai sai kaga a'a wallahi ana tsoron irin wannan abin nan, tare da cewa ko ba a samu riwayar Imamu Ahmad da take cewa min alkhairi ba, an san cewa annabi ba zai so ka so wa dan uwanka sharrin da kake so wa kanka ba. To amma dan kada wani ya ta'awili sai ya ce to ga wannan riwaya, to wannan riwaya da ta zo sai ta ce min alkhairi. Min alkhairi, to yanzu wannan kaidi ne wanda habbaba mutum ma ya so wa kanshi sharrin. To hadisin da ya ce a sai na alherin, sharrin ka so ka kanka kai kadai, misalin ma haka ne, amma in alheri ne to ka so wani. To yanzu kun ga wannan ziyada ce ta zo akan hadisin da muke da shi sahihi, amma ziyadan nan ba ta saba ba, ta zo da tsarin ilimi ne sai mu karbe ta. Ina fatar mun gano wannan. To akwai ire-iren waɗannan da yawa suna nan in kana karatu a cikin hadisi. Shi yasa na zo da wani littafi wanda da muna da lokaci sai mun tsaya mun kwance ɗaya bayan ɗaya mun ga abubuwa gashi nan. Ilmu zawa'idil hadith dirasa wa manhaj wa musannafat, ta'alif Abdussalam Muhammad Allush. Ilimi akan irin waɗannan zawa'id na hadith, za ka ji abubuwa masu yawa a cikin wannan. Gashi kamar yadda yake, yaya ake darasuwa, za mu ɗan koyi kaɗan daga abubuwan da ya ake gano irin waɗannan, sannan wani tafarki za a biya, za a bi a sarrafa su, sannan waɗannan littafai ne suka kawo irin waɗannan. Akwai zawa'id na Ibn Majah na al-Imam al-Busiri, ba Busiri mai al-Burda ba. Akwai zawa'id na al-Ashara, kutub al-Ashara. Akwai zawa'id al-Bukhari, akwai zawa'id Muslim, akwai zawa'id kaza kaza kaza. Irin waɗannan yana da fa'ida samun ilimi akan irin waɗannan ƙarin riwayoyi. Ina fatar mun gane. To Allah ya taimaka. To sai malam yace fa in khulifa bi arjaha, idan ko aka samu an saba wa wannan riwaya wadda take sahihiya a wurin mu ko, amma ku ji sai malam yace bi arjaha, da wani dalili wanda ke sa a karkata zuwa ga riwaya kaza. Misali, muna da riwayoyin nan namu da muka yi misali da su a su, za mu tsaya wannan da ta ce din nan fi qalilihi wa kathirihi, an ji wannan jama'a, da kuma wannan da take cewa min alkhairi. Muna da waɗannan riwayoyin ma'ani asali da hadisan, sai wannan ta zo ta ce fi qalili wa kathiri. To yanzu mu ɗauki wannan ta farko, malam ya ce fa in khalafa, idan aka samu ita wannan riwaya ko fa in khulifa, in aka samu saɓani tsakanin wannan riwayar da waccan ta asali da muke da ita, sai ce bi arjah. To kalma arjah nake so in yi mana sharhi da dalili mai ƙarfi. To yanzu meye dalilin mu mai ƙarfi a nan? In ka ce ta saba wa asalin riwayar Ibn Umar, baka kawo dalili mai ƙarfi ba, don ba saba wa ce ba. Sai ka ce saboda ta saba wa wani hadisi wanda annabi ya kayyade cewa ba a ba da zakka sai ta kai ausu ijiyar. To yanzu ne ta kawo dalili arjah mai ƙarfi. An fahimci wannan da kyau? Sai malam ya ce to farrajihu, ita wadda aka ɗauka ɗin wadda za a yi aikin da ita, sunanta al-mahfuz, al-mahfuz. Wa muqabiluhu, ita ɗayar da aka ɗauke ta aka jefar da ita, ash-shadh, ita ake kira shadh.
wannan ku duba jama'a yana magana ne fa akan magana shi ta farko ku duba da yake malam taqa munafiyatan liman huwa awfaq. Yanzu ana magana tsakanin amintattu ne tukuna. Idan aka samu amintacce ya ruwaito hadisi ya sabawa mutum daya wanda yake shi aminci ko kuma jam'un min as-siqat taruwar amintattu, to sai malam yace idan aka gano sabanin da wani dalili mai ƙarfi ita riwayar waɗannan masu amincin nan da yawa da aka ɗauka sai a kira ta al-mahfuz. Riwayar wancan mutumin wanda mutumin kirki ne amma sai dai an gano ta hanyar wani dalili mai ƙarfi cewa riwayar shi ta saba, to sai a kira riwayar shi shabba. Dan haka idan aka zo a jarabawa za a iya ce maka hadisi ne da'ifi amma mutumin kirki ya ruwaito shi, kawai sai ka ce shab, ka ai maka wata barazana. Hadisin da'ifi ne amma marwaikin shi mutumin kirki ne, sai ka ce shab ne. Mutumin kirki ne mai aminci sai ya ruwaito hadisi sai ya sabawa wani wanda yake shi aminci, wannan bai mai da shi mutumin banza ba, yana nan a mutumin kirkin shi, amma sai a ce shi hadisin ya zama mai rauni. To shi mai riwayar mutumin kirki amma kuma hadisin shaf mai rauni, ko kun fahimta jama'a? To bari in dan tsaya ku dan fahimci wani abu. Maganar saba wannan bin nisba lil rijal, duba in aka ce man mutum daya ne siqa amintacce, an fahimta mutum daya ne amintacce, sai aka sake samun wani shi ma amintacce, to dole cikin biyun nan sai an samu wanda aka fi amincewa. To amma a yanzu ba ni son in cika zurfafawa ne a nan don ba mu zo wannan darasin ba akan kalmomin jarhu wa ta'dil. Wannan na farko an ce mishi siqatun hafiz, wannan na biyu an ce mishi siqatun kawai. To daga nan sai ka fara fahimtar wannan ya fi wannan aminci kenan, don wannan an yabe shi aka kuma kawo wata kalma a gaba ta girmamawa, ko kuma a yabe shi a sake maimaita kalmar a ce siqatun siqatun, to ya fi wanda aka ce siqa kawai. To idan wannan ne daraja ta daya, wato wanda aka ce wa siqa ya saba wa wannan siqatun hafiz bi arja da dalili mai karfi, to riwayar wannan ita ce shaz, wannan kuma riwayar shi mahfuz. Kun fahimta da kyau jama'a? Yanzu ana maganar riwayar mutumin kirki ta saba wa wanda ya fi shi kirki, kun ji abu na daya? To ga ƙarin bayani, mutumin kirki riwayar shi ta saba wa waɗanda suka fi shi yawa mutanen kirki, shi nan siqa ne, ya ka samu wani siqa 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 dukkan su in an hada da shi da su darajar su daya, amma su sai suka taru wuri guda gaba daya suka ruwaito abu daya, shi kuma sai ya zo shi kadai siqa shi ma kamar su sai ya saba musu, to sai a ce siqatun khalafa jam'an min as-siqat, amintacce ne amma ya saba wa tarin amintattu, to har yau riwaya shi shazza ta su kuma mahfuz. Ku kiyaye waɗannan abubuwa. To Allah ya taimake mu. Malam dai alƙalamin shi bai bushe ba, sai ya ce wa ma'adha'afi, amma in sabanin ya zo tare da rauni fa farrajihu, to riwayar da aka karba aka ce ita ce rajiha din, sai a ce al-ma'ruf, sunanta ma'ruf. Wa muqabiluhu, ita ɗayar da aka ki karbe kuma anan fa sai ta zama al-munkar. Yanzu anan kuma kun ga abin ya canza, can mutanen kirki ne isu suka samu matsala, nan mutumin kirki ne kwaya daya ya ruwaito hadisi sai wani mutumin banza ko mai mantuwa. Za mu zo mu samu hanyoyi biyu ke sa a ki karban hadisi, karka ji an ki karban hadisin wani ka dauka dan shi mutumin banza ne, a'a. Yanzu Imam Abu Hanifa ba karban hadisi wuri, Imam Abu Hanifa ba karban hadisi wuri, mutumin banza ne, a'a, alal aini war ra'si mutumin kirki ne. sai dai yana da mantuwa ne. A hadisi Allah bai mai fatahi ba. Shi ne nake nufi dazu da na fakaya da na ce wani mutum ne mai rauni ya ruwaito fi qalilihi wa kathirihi, shi nake nufi. Mun fahimci wannan da kyau? Yanzu al-Imam Hafs qari'in mu ba a karban hadisi wuri shi. Idan ka je ka dauki tarihin shi cikin littafin Tahzibu Tahzib zaka ji tausayin shi. Amma duk duniya gashi kira'ashi muke muna sallah ko muna fatan mu shiga aljanna da ita insha Allah. To wajen kira'a Allah ya daukaka shi, wajen hadisi fa zero. Da kaga Hafs sai shi hadisin da'if, amma kira'a ras. To kun fahimci wannan jama'a? Ashe ba dukkan mutumin da aka ce ba a karban hadisi wurin shi ne dan mutumin banza bane? A'a, dan haka zamu zo mu ji raddin hadisi. In karban hadisi yana zama imma li sababi ta'anin fil rawi aw li sababi saqatin fil isnad, ko dai saboda an soki mai riwaya ko kuma saboda an samu gidi faduwa a cikin isnadi. To al-mardud li sababi ta'anin fil rawi haka suka shi biyu. Akwai al-mardud li sababi ta'anin fil rawi fi adalatihi, wannan an soke shi, an ki karban hadisin ne saboda halin shi, yana shan giya, yana ƙarya, yana zina, yana kaza, ayyukan banza. To anan halin banza yasa aka ki karban hadisin. Akwai kuma al-mardud li sababi ta'anin fil rawi, wannan kuma min qibali dhabtihi, ya ce ba shi da hadda. Kamar Rishdin ibn Sa'ad hadisin bulughul maram illa ma ghalaba ala rihi wa ta'amihi wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza, hadisi sahihi ne daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri a musnad al-Imam Ahmad. Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi tambaya dangane da bi'ru baba'a, sai ce huwa tahur, sai ce al-ma'u tahur, wannan ruwan naka ne tsarki ne, la yunajjisuhu shay'un, babu abin da ke sa mai najasa. Dan wasu abubuwa suna dan faffada, a wannan ba komai. Misali, sai riwaya ta zo daga wani mutum mai suna Rishdin ibn Sa'ad. Al-Imam Abu Hatim al-Razi ruwaito wannan riwaya da Al-Imam Ibn Majah ta hanyar sahabi Abu Umamah al-Bahili, sai zama ma mafitar hadisin ba ɗaya bane, can ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri cikin musnad al-Imam Ahmad, nan kuma Abu Umamah al-Bahili, kun ga hadisin ma bai fito ta hanya ɗaya ba. Amma dai hadisin shi ne, sai aka ce al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'amuhu aw launuhu bi najasatin tahdusu fihi, ko kuma illa ma kaza 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 wa kaza wa kaza wa kaza. Wannan riwayar da ta zo da wannan istisna'i dukkansu sun zo daga hanyar Rishdin ibn Sa'ad. Rishdin ibn Sa'ad kana salihan fi dini, a wajen addini mutumin kirki ne, lakinnahu mughfil fi riwayatihi, sai dai wajen riwaya sakarai ne, fatara ko sai malamai suka yi watsi da shi. To yanzu me ake nufi da cewa mutumin kirki, amma wajen riwaya sakarai? Shi ne yana karban hadisi wurin kowa, yana kuma ba kowa hadisi. Shi ko malamin hadisi ka'ida baya karban hadisi sai ya san kai mutumin kirki ne, baya bada hadisi sai ya san kai mutumin kirki ne. Dan haka malaman hadisi a da'in suna bada hadisi, da wani ya shigo ba san shi ba sai su tsaya, sai a ce monita ai waje da wannan, sai an zo da tsarkin shi tukuna, an zo da tazkiyar shi. Kamar Shafi'i yanzu da sai ya je gaban Maliku ya karatu ba, a Maliku ba zai karantar da Shafi'i ba dan bai san shi ba, wani yaro ne sunan shi Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, ya zo zai zauna makarantar Malik, sai da ya ta tawassuli wurin al-Imam al-Humaydi Abdullah ibn Zubair, malamin farko da Bukhari ya ruwaito hadisin shi a cikin Bukhari. To mutumin Makka ne, sai da Imam Shafi'i ya roki arziki, shi wannan malami shi kuma ajin su ɗaya da Malik, ya je Madina sun koyi karatu tare da Malik, ya dawo Makka ya zama malami. To yanzu ga wani yaro mai suna Muhammad ibn Idris yana so ya tafi Madina ya karatu wurin Maliku, kuma Maliku ba zai karɓe shi ba dan bai san shi ba, don haka dole sai da Shafi'i kuma ya rubuta mishi. Bayan gaisuwa, ga wani yaro na mun yarda da addinin shi da kaza da kaza da kazan shi, don haka ai mai izini
ya koyi karatu.
To in ka zo gaban Imam Malik in shi da shi kai bai san ka ba, to sai ka kawo irin wannan ko kuma wani ya taso sai ka yazo da kai. Don idan Malik ya karba hadisi wurin mutumin banza, waccan martaba ta shi da kuke jin ana ka fadi ai ba girman rawani bane. Kaka tsantsan ne ya kawo mishi ita. Da garin da ya karba hadisi a wurin mutumin banza sai ya ce to wannan sakarai ne. Ba ya da kaka tsantsan. Daga ran da ya ba mutumin banza hadisi sai ya ce wannan sakare ne bai da taka tsantsan. To dan haka Maliku ya daure a sama ya daure a ƙasa. Bai karbe wurin kan yasan sakare ne. Bai ba kan yasan kai sakare ne. To dan haka sai hadisan Maliku ba su samu matsala ba. Ko kun fahimci wannan? To shi Rashidin Ibn Sa'ad ne. Saboda salahiyar shi nagartar shi ta Bahaushe har ta yi yawa. Ka san ka zama kai mutumin kirki. Sai kana ganin kowa ma duniyar nan mutumin kirki. Haka ne ko? To sai a ta cutaka. To shi mutumin kirki ne salihi ne da wannan salahiyar ta kai matuƙa sai yana ganin kowa ma mutumin kirki ne. Don haka sai mutanen banza sai su lallaɓo wurin shi sai zo su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. To sai malaman hadisi sai suka nutsu. Sai suka fara ganowa daga hadisan da yake kawowa. Waye baka sai ya ce wane? Wane eh. Ya wane zai baka hadisi? A ya zo mun yi sallar la'asar da shi nan mun gaisa mutumin kirki. Sai ma kai sha sha ne ma mu muna ganin. To shi yasa ku je ku karanta Suyuti cikin Alfiya ku ji abin da ya faɗi. Ya ce mafi sharri daga cikin masu riwaya hadisi sai ce su ne Zuhad. Su sun zauna a masallaci su mutanen kirki ne tsarkin zuciya to sai suke ganin kowa ma mutumin kirki ne. To sai mutanen banza sai su zo su fake da su sai su ba su hadisi. Su kuma in suka tashi suka faɗa sai ce a malam wane fa ya faɗa. To sai malaman hadisi sai suke duk yadda zuhudin ka da taka tsantsan din kai kai sai mun san waye baka saboda zuhadu din sun koma suna da sakaci. Ko kun fahimta jama'a? Waɗannan bayanan na yi muku ne don ku gane cewa ba wai kaɗai halin banza ya sa ake a'a nagartan ma in ke yawa tana ja maka wannan. To kun ji Rashidin Ibn Sa'ad matsalar da ya samu kenan. Sai malaman hadisi suka ce ai watsi da shi tunda wurin kowa karɓe yake kuma yana ba kowa. To kun ji dalilin da wannan hadisin illa ma galaba ka baka ba ya zama hadisi munkar ko ba'if. Amma za ga mutumin kirki ne ya ruwaito ya sabawa mutanen da suka fi shi kirki. To me yasa? Saboda ghafili ne. Yanzu kun ga ashe abin yana koma zuwa ga halin shi ba kuma halin banza ba. To shi yasa malaman hadisi suka kawo waɗannan bayanan. Allah ya taimaka. To sai malam da ya ce wa ma'adda'afi farraji'u al-ma'ruf. Idan wannan sabani ya zo ne tare da rauni, to shi wannan wanda ya ainihin wato karfafu wanda aka karɓa ɗin mun gane ya ce shi ne al-ma'ruf wa muqabiluhu al-munkar. Muqabilin shi kuma wannan da aka ki karɓe ɗin sai zama shi ne munkar. To haka wannan riwaya take fi qalilihi wa kasirihi ɗin nan. Yanzu me yasa aka ki karɓanta? Saboda Abu Hanifa mutumin banza ne? Sai dai ba'ifancin shi ya koma ne ta ɓangaren haddashi. To don haka fi qalilihi wa kasirihi ɗin munkar ne. To kaga a nan kuma yanzu nakarar ba ta faru ta halin banza bane. Kuma akwai mashayin giya inda zai ruwaito hadisi ya saba wa mutumin kirki shi ma munkar za a ce. Ashe kun ga kamar magana da muka faɗi dazu. Sanin hanyar da munkar ya zama munkar tana da yawa amma munkar dai munkar ne. Sanin hasan hasan yana da wahala amma hasanin ne. Dukkan waɗannan abubuwan da muke karanta jama'a ina fatan ku ɗauki wannan littafin Nubha da kuma wannan littafin da yake gashi na mun buga an kawo shi At-Ta'liqatul Athariyya ko alal Manzumatul Baiquniyya. Ku karanta duk akwai misalai misalai a aikace sai ku ƙara faɗaɗa ilimin ku insha Allahu ta'ala. To malam yace wal fard nisbi. Kun tuna wani karatu da muka yi akan hadisi garibi? Aka ce garibi iri biyu ne. Akwai garibi wanne? Mutlaq. Akwai garibi wanne? An-nisbi. Sai aka ce wa yaqillu itlaqun fardiyya alayhi. An fice mishi ne al-gharibu an-nisbi. الفرد النسبي الغريب المطلق مثال تو سي شي حديثي الفرد النسبي بلن دان ميميتو magana kadan dan a dora ku fahimta wato ku duba jama'a hadisi ne yanzu ku duba daga sahabbai uku tabi'ai biyar an gani amma tabi'u tabi'i daya tabi'u atba'i tabi'ina kuma sai suka zama shida yanzu kun ga wannan hadisin mabaka ɗaya ce ta rusa shi ya koma garibi in ba haka ba akal zaka ce mishi mashhur don gashi daga farko ya taso hanyoyi uku hanyoyin suka karu suka zama biyar sai suka rushe gaba ɗaya sai zan mutum ɗaya ne ya ruwaito to annan ina son ƙarfafa wata magana tana da matukar muhimmanci ita ce akwai bambanci tsakanin tahammulin hadisi fa da riwaya misali Abdullahi dan Amr ya ci Abu Huraira hadisai fa ya fi shi koyo karatu amma Abu Huraira kuma ya fi Abdullahi dan Amr riwaya wani ya taɓa zuwa ya same ni littafin Mustala ya ce waɗannan littafai wani irin rikici ne da su ne ya za a ce wannan ya fi tahammuli kuma wannan ya fi riwaya nake ka koya ne ko ka yi nazari ya ce nazari nake to ai dama an ce al-ilmu bin naqal la bin nazar koyo za ka je ka yi koyowa Abdullahi dan Amr ya koyo hadisai da yawa daga annabi ya rubuta su Abu Huraira bai kai shi yawan hadisai ba sai dai waɗanda Abu Huraira ya tara waɗanda ba su kai na wancan ba ya karantar da su yadda shi wancan shi kuma bai karantar da nashi sosai ba don haka sai zan tarin karatu da yawa Abdullahi ya fi karantarwa Abu Huraira ya fi ga misalin su Malik da Lais Lais ibn Sa'ad mutumin ƙasar Masar ne sun yi karatu tare da Malik aka ce ya fi Maliku fiqhu amma Maliku ya fi shi sanuwa a duniya ya fi shi almajirai me yasa da zai karatu sai gama shi wannan sai koma ya bude shago yana sai da kaya a Masar sai zan babban attajiri shi kuma wannan ya komo masallacin Annabi ya bude karatu yana karantarwa don haka ɗaliban duniya gaba ɗaya so suke saurin Imam Malik su ɗibi karatu don haka duk duniya sai aka ji Imam Malik har su hunu ya ce lahlahul faqr laula al faqr la saghnaytu bi malik an ibn al qasim yace Allah ya tsine wa talauci albarka yace ba dan talauci ba me zan yi da dan qasim yace ga Malik san yana karanta yace amma kudin da za a hau da shi jaki a kai shi Madina daga Tunisia nan bai da hali don haka yace sai dan makale a Misra yana jin dan qasim amma kuma yake wa jawabatu malik turaddidu ala ibn al-qasim idan ibn al-qasim masaloli suka rikice mai sai rubuta madina malamin shi maliku ya rubuto da jawabi yace in aka zo sai ina leka ina ganin rubutun imamu maliki yana da rai amma ba ni da kudi da za a goya ni a kai ni a jaki madina don haka yace talauci aikin banza ne shi ya ja na tsaya na shi ya ja mishi matsala kawai shi ne yake cewa lahallahul faqara yace Allah wadaran talauci yanzu الشاهد الأكبر أنا إمام مالك karatunshi bai kai na Lais ba amma Lais ba a ji karatunshi ba aka ce Lais kana afqaha min Malik illa anna ashabahu lam yaqumu bihi daliban shi ba su je sun kai shi duniya ba dan daliban kadan ne sai ya je kasuwanci zai dada da dare karanta da su Malik ko zai karanta tun daga safe har dare ya zaka hada daliban daya wannan Masar yake wannan Madina yake wannan cibiyar ilimi yake wannan kuma cibiyar bata kai wannan to yanzu ashe kaga yawan karatu ba shine ke determining yawan dalibai ba yawan dalibai wani abu ne yawan karatu wani abu ne Abu Huraira riwayar hadisi ya fi kowa to me sirrin abin shi tun da ya musulunta ya aje komai ko da ko ya je yayi ya dena a masallacin yake kwana ya annabi zai shigo masallaci yana nan ya makale yana gani ya zai fita yana gani wace addu'a aka yi shigowa yana ji wace addu'a za a yi fita yana ji in yunwa ta yunwa ba zai fita ba sai tara ya shi a masallaci ya kifa cikin shi kada ai hadisi baya kusa zaka hada wannan mai full time da overtime da wanda yake in part time ba zai hadu ba to sannan da yazo kuma sai ya tafarrugi da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai ya zama manomi yana noma, yana da abinci, yana da sai kuma ya bude yana ta karantar da karatu. Yana ta karantar da karatu. Su kuma wadanda da Annabi ya rasu da ma ƴan kasuwa ne manoma, sai suka koma tsantsar kasuwancin su. To ya za a Abu Huraira ba zai fi su malanta ba. Ko da sun fi shi ilimi. Ina fatar an gane. To idan kuka gane wannan yanzu nan wannan hadisin hadisai sahabbai uku suka ruwaito amma sai suka karantar da dalibai da yawa cikin daliban guda biyar ne kawai suka ruwaita ne riwaya shine ba da labari biyar din nan gaba ɗaya sai suka zo suka karantar da mutum daya don haka sai zama a daidai wannan zamanin wannan tabakar yawan hadisin ya kare daga uku ya dagaye biyar daga biyar kuma sai kare daya to daga daya kuma sai kare sai zama goma to yanzu wannan shine alfardun nisbi لأن الفردية وقعت بالنسبة لرجل واحد ولطبقة واحدة فبدا وانا ورن نكو يجاو حديث يلما غريب انبا هكذا حديث النبي يلما مشهور نيدان كون قد جنان يفارا دهان يا اوك تو إلو وانا حديث شيني ذا أزو أقوي درسي نمسمى أكان شيني مالا يفارا مدانا ننجني دشي سيدي كما قالوك تيا قولي لا مصورا لأني إن شاء الله تعالى ya no karatu na gaba Allah ya taimake mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.